sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 22 ga watan Yuni na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa jamhuriyar Nijar, mazauna garin Barwa, ɗaya daga cikin garuruwan jihar Difa 22, da hukumar ƙasar suka mayar da su garuruwansu na asali bayan shekaru 6 suna zaman gudun hijira a birnin Difa, sun koka kan matsalolin da suke fuskanta. Amma kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ƴamace na Aisha Ma'azu, sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Severodonetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu. Maharan kuma suna matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi wajen korar sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Kakakin hafsoshin sojan ƙasar Ukraine ya bayyana a wani taron manema labarai ne da kullun cewa faɗan da aka gabza a Severodonetsk ya yi zafi, inda Rasha ta kai hare-hare ta sama da kuma dulgudan wuta kan maɓoyar Ukraine. Sojojin Rasha suna iko da kusan kashi 95 cikin 100 na yankin Luhansk, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Kuma sojojin Ukraine suna riƙe da masana'antar sinadarai ta Azote a Severodonetsk. A daidai lokacin da 'yan jarida ke ci gaba da fuskantar cin zarafi, ƙasar Ghana ɗaya daga cikin wuraren da aka fi cin zarafin 'yan jarida a duniya. Sai dai gwamnatin ƙasar ta fara ɗaukan matakan magance wannan lamari. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu Hawa Abdulkarim.
Kasar Ghana dai na daga cikin kasashe a duniya da aka fi cin zarafin 'yan jaridu, wanda ya sanya aikin jarida yake da matukar wahala da hatsari, duk da cewa kasar na kan tafarkin demokuraɗiyya da ya kamata a sauƙaƙa tare da gyara wasu al'amura. Ministan yada labaran kasar Ghana, Dr. Kojo Opo Nkrumah, ya buƙaci alkalai a Ghana da su hukunta masu cin zarafin 'yan jaridu yayin da suke gudanar da ayyukansu. Ministan ya ce ya kamata a ɗau matakin gaggawa domin kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jaridu a Ghana. Ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi a garin Ho da ke yankin Volta a nan Ghana, a wani taron horar da alkalai kan buƙatar kare 'yancin faɗin albarkacin baki da kare lafiyar 'yan jarida. 'Yan jarida a Ghana sun shafe shekaru suna fuskantar kowane nau'in hare-hare yayin da suke gudanar da ayyukansu. Idan muna son waɗannan ayyukan wanda a zahiri ya zama abin kunya ga demokuraɗiyyar ƙasarmu, to ya zama dole a hukunta waɗanda suke cin zarafi ko musgunawa 'yan jaridu da sauri ba tare da la'akari da wanda ya aikata ba, a faɗar ministan yada labarai Mr. Kojo Opo Nkrumah.
A gaida Hawa Abdulkarim. Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunƙuri na nuna cewa a shirye yake don tattaunawa bayan ƙawancensa na masu tsakatsakin ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben 'yan majalisar dokoki. Ghana, wadda aka yi a fadar shugaban ƙasa, na zuwa ne bayan Firaminista Elizabeth Bone a hukumance ta yin murabus a jiya Talata, kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zaɓukan 'yan majalisa. Nan take Macron ya yi watsi da ta yin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu. Ƙawancen tare da Macron ya samu kujeru 245 a zaben 'yan majalisar dokoki da aka gudanar a ranar Lahadi da ta gabata, inda ya gaza samar da kujeru 44 don samun rinjaye a majalisar dokokin ƙasar, wato majalisar dokokin Faransa. Gamayyar jam'iyyar NUPS mai sassaucin ra'ayi ta lashe kujeru 131, inda ta zama babbar jam'iyyar adawa. Jam'iyyar adawa ta National Rally ta samu kujeru 89 a majalisar mai wakilai 577, ta samu ƙarin kujeru 8 akan wanda ta samu a zaben baya. Macron ya gudanar da taruka daban-daban tare da 'yan adawa, ciki har da shugaban jam'iyyar Republicans Christian Jacob da shugaban jam'iyyar Socialist Olivier Faure da shugabar masu ra'ayin mazan jiya Marine Le Pen.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. A jamhuriyar Niger, mazauna garin Barwa, ɗaya daga cikin garuruwan jihar Jifa 22, da hukumomin kasar suka mayar da su a garuruwansu na asali bayan shekaru 6 suna zaman gudun hijira a birnin Jifa sakamakon hare-haren ƴan Boko Haram. Sun gudanar da bikin cika shekara ɗaya da komawarsu, to sai dai sun koka da wasu matsaloli da suke fuskanta, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoton na Abubakar Isa daga Jifa.
A dai tsakiyar shekara 2021 ne hukumomin Niger suka kaddamar da wani tsari na mayar da ƴan gudun hijirar jihar Jifa a garuruwansu na asali, bayan da sun lura da zaman lafiya ya fara dawowa a garuruwa daban-daban na jihar Jifa da rikicin Boko Haram ya shafa. Garin Barwa na ɗaya daga cikin garuruwan jihar Jifa 22 da aka fara mayar da mazaunansa a garuruwansu na asali shekara ɗaya ke. Game da haka ne, mazauna garin na Barwa suka shirya bikin cikon shekara ɗaya din da dawowarsu, waɗanda suka yi amfani da wannan damar wajen isar da wasu koke-kokensu zuwa ga hukumomin jiha a wata sanarwa da suka fitar. Ga dai fasarar sanarwar daga bakin Arimushe, ɗaya daga cikin mazaunan garin na Barwa.
Gwamnati yanda ya dauko niyya da kare rayuwar mutane da cikin kasamu, muka ce wannan abun ya kara karfafa mishi gwiwa a ci gaba da shi har akai inda ake samu biyan bukata. Wanda suka gama muna sojojinmu wanda yake cikin zone Kinlak Chad, muka ce musu a kara karfafa a samu inda za su yasu zauna a cikin ko a cikin teku abin nan lakin su zauna inda za su kama ma mutane su yi musu aiki yanda ake bukata. Muka ce musu su kara bamu kwarin gwiwa dangance da sauran mutanen garukan da sauran masu su koma garin su samu yanda muka samu.
Mazaunan garin na Barwa mai nisan tazarar kilometa 110 daga birnin Jifa sun dogara ne da aikin noma da kuma kamun kifi a tafkin Chadi. To dai shekara ɗaya da dawowarsu ba su samu damar da gudanar da waɗannan ayyukan ba, al'amarin da tilasawa akasarin su zaman kashe wando. Bulama Alhaji Manga shine mai garin Barwa.
Mu dama burinmu mu shiga cikin ruwan Chadi mu yi noma, yaranmu su kama kifi a yi kiwo shi ne bukatanmu, amma ba mu samu zuwa cikin Lake Chad ba. Mutanenmu ba abin da suna yi, ba aikin da suna yi. Babban matsala ba mu shiga cikin ruwan Chadi, wannan babban matsala kenan, shi ne abin da rama babban matsala.
Su ma dai matan garin na Barwa sun bayyana halin da suke ciki bayan shekara ɗaya da dawowarsu. Binta Ari na ɗaya daga cikin matan.
Bangaren tsaro, alhamdulillahi mun samu tsaro, iyakan tsaro. Amma abin da yake damu yanzu matsalan aiki yida. Mu mata yanzu ba mu da sana'a ko kana, kawai muna cikin gari da muna zaune a banza. Yanzu abin da muke so dai ai mana a ba mu abin da za mu yi sana'a da hannunmu. Akwai wanda suka sani sana'ar hannu, kuma akwai wanda suka sani sana'ar dimki, duka akwai dai sana'ar da suka sani, amma ba ta hanyar da za mu yi sana'ar ne.
To kowanne irin matakai ne hukumomin jihar Jifa za su dauka domin shafewa mazaunan garin na Barwa hawaye? Laula Hassan Kacalla shine magajin garin Boso.
To gwamnati, wannan shugaban kasa tunda ya zo na farko kuma ya bada hadin kai kuma ya bada karhi, shi yasa ne yanzu muna ma sojoji godiya yanda suke ba da hadin kai su yi komi tare. Kuma komi dai zancen yarda ne, akwai yarda sosai tsakanin jama'a da sojoji duka. Alhamdulillah ga suna ana sasare ice gashi na ne abubuwa yana ci gaba dai, har ma muna samani insha Allah mutane za su koma za su yi noma su cikin lafiya dangane da kokarin da gwamnati yake yi.
A yanzu haka dai akwai mazaunan garuruwan da dama na jihar Jifa da ke ci gaba da zaman gudun hijira a birnin Jifa. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jifa a jamhuriyar Niger.
Daga da Abubakar Isa, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga sarfi da dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban kasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an nada wakilan zabe na bogi a jihohin da ya sha kai a hannun dan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020 don Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauye jimillar ƙuri'un. Duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar ƙuri'un, kakakin majalisar wakilai na jihar Arizona na jam'iyyar Republican Rusty Bowers ya shaida wa kwamitin majalisar da ke binciken tarzomar da aka yi a babban zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar ta gabata, cewa Trump ya roƙe shi ta wayar tarho sau biyu da ya yi watsi da nasarar da Biden ya samu a jihar ta yamma, amma ya ƙi amincewa. Bowers ya ce shi da kansa ya zaɓi Trump a zaɓen, amma ya faɗa masa lokacin da yake tattaunawa da shi cewa ba zan yi masa wani abu da ya saba doka ba ta hanyar naɗa wakilan bogi bayan cewa Biden ne lashe jihar da ƙuri'u sama da 10,000. Bowers ya ce wani lauyan Trump tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani ya yi ikirarin cewa bakin haure 2,000 ne suka kada ƙuri'a ba bisa ka'ida ba a Arizona a shekarar 2020 tare da matattu 5,000 zuwa 6,000. Lokacin da Bowers ya buƙaci hujja, Trump cewa ya yi ba shi abin da yake buƙata Rudy. Daga ƙarshe Iran ta zartar da hukuncin kisa kan mutane sama da 100 a cikin watanni ukun farko na shekarar nan ta 2022. Lamarin da ke ci gaba da tarbarewa a cewar wani rahoto da aka gabatar wa Sakatare Janis na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Talata. Da take jawabi gaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva, mataimakin jami'a kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya Nada Al-Nashib ta gabatar wa Guterres rahoton abubuwan da ke faruwa a Iran, inda ta ayyana cewa ana samun ƙaruwar kashe-kashe a ƙasar yayin da aka kashe mutane 260 a shekarar 2020. An kashe akalla mutane 310 a shekarar 2021, ciki har da mata akalla 14, in jita ta kuma ƙara da cewa a bana an ci gaba da yin hakan. Tsakanin 1 ga watan Janairu zuwa 20 ga watan Maris ta ce akalla mutane 105 ne aka kashe, yawancinsu 'yan tsiraru ne a ƙasar. Rahoton da aka haɗawa Guterres ya yi nuni da matuƙar damuwa da ƙaruwa aiwatar da hukuncin kisa kan ƙananan laifuka game da laifukan da suka shafi muggan ƙwayoyi, inji Nashef.
A gaida Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashiyarmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro ya kasance da shirin da ya gabata, mun fara tattaunawa da Hajiya Hassana Saminu Turaki wacce ta nemi tsayawa takarar 'yar majalisar tarayya a mazabar Kazauri a jihar Jigawa da Hajiya Maryam Umar Kofar Mata, wacce ta nemi tsayawa takarar 'yar majalisar tarayya karkashin karamar hukumar birni ta Kano a game da dalilan da suka janyo rashin nasarar mata a zaben fuddugwani wanda ya gabata a jihohi, inda Hajiya Maryam Kofar Mata take cewa
magana ita ce dai a baki ake fadarta amma a aikace babu ita gaskiya, musamman ma a ce harkar zabubbuka. Idan kika duba din Najeriya gabaki daya, idan aka kasa matan da suka samu dama a wannan shallake matakin jam'iyya, ina tabbatar miki da kyar zaki samu kashi uku masu yin nasara.
To a yau zamu tashi da bayanan Hajiya Hassana Saminu Turaki, wacce a makon da ya gabata na yi tuntuɓen harshen gabatar da ita da Hajiya Hassana Tukur. Ai sauraro lafiya. To Hajiya Hassana, kina ganin rashin sanya hannu akan dokar da yake gaban majalisa akan mata ya yi tasiri akan wannan zaɓe?
Arai kuwa, na in ban ce 100% ya yi. Ita mace ita ce uwa, ita ce ni ƙasan ma gaba ɗaya. Da sun sa hannu, su ma da tafiyar abubuwan nasu, da ya yi daidai.
Hajiya Maryam, me kike gani ya kamata gwamnati ta yi domin tabbatar da mata sun samu dama?
Tunda ita gwamnati yanzu da kuma jam'iyya abin da ya kamata su yi na baiwa mata dama ba su yi ba, ya kamata a ce gwamnati ta ƙara yawan mukaman da take bawa mata a gwamnati fiye da yadda take bayarwa. Misali, idan kika duba a ce ministoci sun kai guda 30, to ya kamata a ce akalla a samu 10 daga ciki mata ne, tunda ba a iya ba su dama su shiga zaɓuɓɓuka su kai kagacin da za su zama sun samu madaɓar iko a ɓangaren zaɓe. To maimakon kwata ɗin da ake faɗa 35% ɗin, to ta ɗara ma idan abu 30 ne a ware 10 a ce mata ne, 20 ɗin kuma ya zama maza, tunda a wancan gabar ba za a ba su dama ba, to ya zama an ba su dama.
Na dawo gare ki Hajiya Hassana, kina ganin za a kai ga cimma wannan manufa na samun mata a madafin iko?
Gaskiya bana wannan tunanin, domin ai kin ga shugaban kasa shine uban kasa gaba daya, to kuma ita macen ita ce uwar mu gaba daya mata. Misali, iya yanda duk za ta kare mana yancin mu ta yi, ta fito kamar namiji ma ta yi, da a ce yanda ta boro din nan an ba ta haɗin kai za a cimma buri. Mu yanzu yanda suke dan nuna mana cewa tunda in ka fito kai participating fully akan siyasar, daga baya za su kira mu su ba mu dan wani matsayi. To kuma sauran matsayoyin yaushe yaushe za a ce? Naga a Afirka har da shugabar kasa mace, sannan a US akwai mace mataimakiyar shugaban kasa. To mu yaushe za su ba mu wani yanci? Kullun zance ake.
Hajiya Maryam, wasu suna korafin rashin tallafin mata da suka haye manyan kujeru. Menene ra'ayinki?
Alhamdulillah, kowace tana bakin iyawata. Kawai dai na so a ce su ringa koma baya suna duba cewar kujerun da suke kai, ya kamata a ce dukkanin abubuwan da suke su zaman tuciya suna wakiltar mata ne a dukkanin kujerun. Kuma dukkanin wani abubuwa da za su nada wanda yake ta hannunsu, wanda suna da dama da iko, ya kasance cewa kashi 90% a ce mata suke sawa. Ta haka ne zai sa matan mu ƙara yawa daga cikin kujerun da ake da bukata. Idan ni na mace minister, na dauko PA na sa namiji, na dauko SA na sa namiji, na dauki adviser na sa namiji, na dauki legal adviser na, dukkanin wayannan mukaman da suke kusa da ni ina ya mace, na dauki maza, kin ga ban taimaki mata a bangare na ba. Ya kamata a ce duk wayanda za su zo kusa da ni mata ne. Ta haka ne zai sa matan su sake samu mun yawa, sannan kuma a ƙara mana ƙarfin gwiwa da zamu kai gaci nan gaba a ce an samu mata sun shiga gwamnati da kuma harkoki na siyasa fiye da yadda muke yi a wannan gari.
Hajiya Hassana,
ya danganta da environment din da matan suke. Wata ID experience din da ka samu shi zaka adar. Akwai mata da in sun kai mowar da za su tausayawa na ƙasa su jawo su a jikinsu, ba sa yi. Duk sanda ɗaukaka ta zo a ɗabi'ar ɗan adam, duk sanda ya zo ya ganshi da wata ɗaukaka ko ta wani ɗaya ce, sai wanda ya jajirce yake zama da cikin nutsuwarsa. Nakan sha faɗar haka, bana yadda da addinin mutum, bana yadda da kyautatawarsa, sai na ga yana da wadata ya tsaya tsaf. To wasu matan abin da yake kawo su kyamace mu, in ka kai wani babban matsayi na ƙasa da wadata da talauci, duk jarabawa Ubangiji ce. In Allah ya baka, ya baka ne ya ga ya zaka tafiyar da rayuwa. Idan ma ya hana ka ha'ilau, ya zaka tafiyar da rayuwa. Wata yar uwarta ce ma me bi tare suka yi wasan kasa tare suka tashi ko kuma tare suka yi secondary school amma daga karshe ita Allah ya kaita wani matsayi ita kuma wannan kowa da ajin da Allah yake ajiye shi to sai ta amfani da wannan dama sai ta ga kamar ita ai ko karfin ta ne ya bata ko ilimin ta ne ya bata inda muna jan matan namu marasa karfi a jikin mu ba mu kyamace su ba to ranar da za su goya mana bayan ba wai ina blaming wasu matan duka haka suke ba a'a akwai wanda su suna yi ma a boye ba a sani ba amma akwai matan ba da suke da wannan raunin ko kin shiga gidan wani mai karfi ko kuma ke ce Allah ya ba mu karfin in baka ja mutun lokacin da ya kamata ka jawo shi ba to akwai ranar da yana da amfani Allah bai taba halitta sa haka kawai so akwai kuskure
har yanzu gare ki Hajjiya Maryam an samu mace guda da ta yi nasarar kasancewa yar takarar jam'iyyarta wasu kalubale kike hange su ta fuskanta
na jin arewa ne kawai a wannan karan akai dace akai sa'a su ma kuma na tabbatar ba su farga ba da lokacin mazan sun farga cewar macen za ta iya tasiri na tabbatar da cewa duk wani hanya za a iya bi a dakile a tabbatar da cewa ba ta kai ga nasara ba ya Allah za ta yi duba da cewa jihar Adamawa jiha ne da take kunshe da mutane kala-kala da al'adu iri-iri kuma na tabbatar da cewa Aisha Binani tana da karfi kuma mace ce mai tausayi mai kokarin kyautatawa al'umma na tabbatar da wannan shi ba ta dama ta kasance a matsayin da take so na tabbatar da cewa in Allah ya yarda yadda ta samu nasara a karon farko za ta iya samu a karo na biyu duk da dai na san tana da kalubale musamman ganin yadda shi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya kasance shine dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar PDP kuma na san cewa tun a baya dukkanin jam'iyyar da Atiku yake kusan ita take kafa gwamnatin jiha a Adamawa amma wannan ba zai hana ba Allah yana nan kuma na san al'ummar da suka zabe ta suna nan za su bata gudunmuwa kuma mu ma da muke gefe za mu bata dan ni kaina ina tabbatar miki da cewa in dai ba wani dalili ba kaina zan je jihar Adamawa domin ganin na kare mata ƙuri'arta da za ta iya samu danganin an samu canji da sauyi a Najeriya an samar da wani abu da ba a taba samun sa ba
Hajiya Hassana kina gani kuɗi ya taka rawa a zaben fidda gwanin da aka gabatar
eh to duka biyu gwamnati ai ita sa na can suka nada su su kuma wanda suka nada ai suna ma gwamnati biyayya ba wai ci aka jama'an gari ku zo ku zabi delegates ba a hukumanci aka zabe su na farko kaga za su yi wannan biyayya sannan sai aka dubi situation na kasa ba wai cha akai ba kasar mu na da arziki to amma saboda yanayi kuma ba a wayan musu da kai ba dan ba yawanci ba wayayyin bane ban ce duka kudi ya taka rawa domin daga karshe ciniki aka ranga yi kuma kun gani wannan ya taya wannan kaza wannan ya taya wannan kaza wanda shine babban hadarin ni na ji kunya a ce a kasar waje in akwai wani da zai kai wannan abin da ya rinka faruwa ana nunawa an saiwa na kaza wani ya bada kaza ni duk sanda dan kasa ta yi abin kunya ni ma kunya kama ni take ba wai iya kudin ba ai dariya ai komai muna kamar rage ma kanmu daraja a idan duniya gaskiya kudi yayi tasiri kashi 80 mu dawo baya kamar shiga cikin jama'ar muna wayan musu da kai ba sai lokacin zabe ba domin in an ce rana ɗaya zaka koya mutum ilimi wata wani kwakwalwar shi sai ka shekara bai dauka ba ko dai a ware wani programs da za a rinka yi ana tara mata ana wayan musu da kai su ma mazan ko so ɗaya a wata ne ko so biyu a wata ne ita local governments chairmomi su shigo ciki in dan Allah ake mulki gwamna ya ba su dama yana gudun na sama
to mi suraro A nan za mu ja labulan shirin ciwon ya mace a yau. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana ararai. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zaufana sashen yanayin namu na wannan makon ne da jaridar The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da tawaito mana cewar yanzu dai a bangaren yan awaren kasar Jamhuriyar Kamaru sojoji da masu dauke da bindigogi suna ta azabu a tsakanin su kasancewar yan awaren sun ce ba za su bari bori ya hau ba sai dai araba bangaren English da bangaren Faransanci kasar Kamaru jaridar Le Jour kuma cewa ta ce a halin yanzu dai yan adawa kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta samun takun saka tsakanin su kasancewar zabe yana nema ya karato a kasar Kamaru yanzu dai ana nema su hade kansu amma abin ya faskara jaridar The Guardian Post kuma ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma ta mana bayani cewar a halin yanzu dai ministan lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru yana ci gaba da yayata irin abun da suke faruwa Musa Maluda Malashi an da yace cutar kwalara tana neman kawo matsala a kasar Jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka mutane sama da miliyan 500 ne suka rasa rayuwarsu a jihohi goma na kasar Kamaru kamar yadda alƙalaman lissafi suka zana sai kuma jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaba biya yana kokarin fita kasashen waje domin neman lafiyarsa shugaban da yi yanzu ya da shekaru 81 kai ne a duniya sannan kuma ya kwashe sama da shekaru 40 a kan gadon mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan The Sport ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma cewa ta yi shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Samuel Eto'o yana ci gaba da takulawa masu taka leda a kasar Kamaru cewar a halin yanzu dai duk wanda ba zai buga kwallo tsakaninsa da Allah ba zai kokari ya cire shi a cikin kungiyar kwallon kafa na kasar domin zai iya zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar a kasar Qatar ba tare da ƴan wasa na kasashen ketare ba zai iya yi da na cikin gida zamu kammala shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar The Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ita kuma ta ci gaba da cewa har yanzu dai maharan Boko Haram suna ci gaba da kai hare-hare a jihar Arewa mai nisa musamman ma a kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya da kuma kasar Jamhuriyar Chad yanzu dai ana ganin cewar sauran gyauran na Boko Haram sun karato ne cikin kasar Kamaru da kasar Chad suna ta kashe al'umma da ba su gani ba musamman kauyawa Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
a gaida Muhammad Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takeice
Ukraine ta bada rahoton an kai wani kazamin hari jiya Talata a yankin Severodonetsk a daidai lokacin da dakarar Rasha ke ci gaba da samun cikakken iko a gabashin birnin Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo cewa halin da sojoji ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske shine mafi tsauri a yanzu maharan kuma suna matsalan ba sosai akan hanyar Donetsk Shugaba Emmanuel Macron ya tattauna jiya Talata da jigajigan jami'in Faransa a wani yunkuri na nuna cewa a shirye yake dan tattaunawa bayan kawancensa na masu tsakatsakin ra'ayi ya gaza samun cikakken rinjaye a zaben yan majalisar dokoki Ghana wadda akai a fara shugaban kasa na zuwa ne bayan Prime Minister Elizabeth Bone a hukumance ta yi ta yin murabus a jiya Talata kamar yadda aka saba yi a al'adance bayan zabukan yan majalisa nan take Macron yayi watsi da tayin tare da ci gaba da gudanar da gwamnati mai ci yanzu jami'an gwamnatin Amurka sun yi cikakken bayani a jiya Talata kan yadda tsohon shugaban kasar Donald Trump da abokansa na siyasa suka yi kokarin ganin an nada wakilan zabe na boge a jihohin da ya sha kai a hannun dan jam'iyyar Democrat Joe Biden a zaben shekarar 2020 dan Trump ya ci gaba kan karagan mulki da kuma sauye jimillar kuri'un duk da cewa babu wata shaida ta magudi a kidayar kuri'un
to masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chad karfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauki da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.